بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وإياك الله تبارك وتعالى، وليس السلام أول نمونيكما. Jadi lepas ini mungkin juga kita akan mengenai tafsir, mengenai bukan bapa aku, lepas ini maka mencuannya. Jadi ini Allah Taala dah mencuba mereka hendak berkata. Yang mana yang macam al-hadis, guma lewat Ramadhan, guma lewat Ramadhan, kita rasa dibuat ya. Jadi hukumnya adalah ini. Bagi firma itu sallallahu alaihi wa sallam ala Makkah zuwa Madina. Wannan shekara ta 22 ga watan hudu, shekara ta 2021 a kalandar Turawa. Bamu wuce ba muna cikin suratul Tauba. Kafin ma ne karanta mana abin da zai karanta mana, akwai tambayar da ke cewa mace ce ta yi rashin lafiya na tsawon lokaci wanda ba ta samu damar azumtar azumin da ya gabata ba, sannan kuma ga wannan ya shigo epitomiye a kanta. Abin da ke tattare shi ne, mana mai tana cikin koshin lafiya, sirka azumciwar nan da ake cikinsa, kuma shi wancan ya riga ya wuce ba ta yi ba, ina fatan gani. Inda yanzu tana cikin koshin lafiya, bi ma'ana tsawarki, to yanzu wannan azumi sai ta azumce shi. Kamar yadda kowa yake azumtarsa, amma wancan da ya wuce to ya danganta da yadda lamarin ya kasance. Kasantuwa an ce ta yi tsawon rashin lafiya ne ko rashin lafiya mai tsawo, idan ya zama cewa tun wancan azumin da ya gabata tana cikin ciwon har wannan ya shigo, wato ba ta iya samun koshin lafiya sai da za ta yin azumi ba, sai kila cikin wannan Ramadana ɗin. To kamar da ce sai ta yi wannan azumi, bayan wannan ya wuce sai ta rama wancan da ta sha a lokacin da ba ta da lafiya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wannan shi ne ka'ida, duk wanda yake ba shi da lafiya a cikin ku ko yana kan halin tafiya bai iya yin azumi ba sosai, mutum da wasu kwanuka na daban domin ya rama. To amma idan ya zama cewa da ta yi wancan rashin lafiyar da suke ishara ko tambayar suke ishara zuwa gare shi, ta warke bayan azumin ya wuce, amma sai ta cewa za ta rama za ta rama, ba ta rama ba har sai da wannan ya shigo. Ta samu damar ramawa amma sai ta saufa ba ta rama ba har ga shi wannan ya shigo. To shi ba zai kamar da muka faɗa dole ne ta ci gaba da yin wannan azumin. To amma dangane da wancan da ya gabata wanda ba ta samu yi ba saboda rashin lafiya, amma kuma ta warke sai ta saufa wurin ramawa, wannan malamai suna da maganganu da suke yi wajen rama shi dan aka bari ce za ta yi wannan idan ka gama wannan to ana cajin ta wancan azumi da ba ta yi ba to gurin rama shi ne nake cewa waɗansu malamai min babu saddin zari'a suna cewa za ta rama azumi sannan idan ta rama azumi kowane yini sai ta ce da mistini daya ta rama adadin dukkan azumman in 30 ne an kai 29 ne sannan kowace rana sai ta ce da mistini daya ina fatan gani wasu malamai ko suka ce a wannan duk ba lallai bane ba inda ta rama azumi ko ba ta ciyar ba yayi ina fatan gani الشاهد أن ذي التأذن ذي تقول الصورة المكملة دول دول ترامش كونغانيكو توجد رامهم كل تشير كبعد ما لم يكن في استجابة الفتوى وكم ترام كود على الأقل توجد شيء والله تعالى أعلم وانا اللي شو دلكني دقيقة كافي yana tambaya wai shi akwai halaccin mai itikafi mutane su zo ya biya musu karatun alkur'ani shi yana zuwa ɗalibai yana cikin masallaci yana itikafi ya karanta musu alkur'ani shi ko ya karanta musu wani abin da ya shafi hadisi ko ilimin fiqhu ya ce ko kuma ya shiga da wayar shi ya ce da littafan boko da handi awu yana yi itikafi wai wannan goya daidai wannan kan na kashi-kashin nan kai maka saboda daidai ba ina ba ta gani itikafi gaba da aka san ibada ce wacce ake son mutum ya yanke daga dukkan wata mu'amala da yake yi ya lizimci masallaci ba abin da yake yi sai abin da shafi ibada da azkar da karatun qur'ani da sallah abubuwan da suke da irtibatun ibada su ake son kawai lilinka a wannan babi in ya misali wato wani darasi na ilimi wannan babu lafiya ce ya biya musu alkur'ani ya gyara musu karatunsu ko ya karanta musu wani hadisi ko wata matsala ta tahiyya ba komai ga wannan gaskiya duk yana daga cikin zikiri a cikin ibadat to amma kan shiga da waya ce in na gane abin da ya kalli shiga da waya ya rika shaki ya shiga da waya ya rika bibin facebook ko na kallon hotuna na kallon abin labaran duniya kaga wannan bai halitta ba gaskiya ko ya rika buga musu mutane waya yana gaya musu abin da yake so a masa a kasuwa ko a ofis to wannan bai halitta ba shi gaskiya kamar yadda kwasan littafin boko ko hanji a wasanni da su matsalaci kana ta karatu shirin jarabawa kana yin itikafi shi wannan duka ba daidai ne ba ba ma haddin sani ba gaskiya don haka masu itikafi sai su kula da wannan matsalar da ya faɗa itikafi kuma yake faɗi ibada ce wacce ba a buƙatar komi a ciki illa abin da ya shafi bauta ga Allah tabaraka wa ta'ala wacce ta shafi zikiri da karatun alƙur'ani da sallah da ibadat da anwa'in mukhtalifa yawwa amma dai abin da ya shafi harkokin duniya to san bai dace ga mai itikafi ba itikafi ba a shara ta shirya wannan manufa ba don haka muna fata yamma sai su ce kamar yadda faɗi muna cikin suratul tauba ƙarshe aya ɗaya ta rage mana muƙarasa fa in tawallaw fa qul hasbiyallahu
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
بسم
الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين.
نعم يتي فإن تولوا إذا سكت بجري سكا جوي بايا فقل كتي حسبي الله Allah ya ishe ni la ilaha illa hu ba in bautan da gaskiya sai shi alaihi tawakkaltu gare shi ne kadai na dogara wa huwa rabbul arshil azim shine ubangiji al arshi mai girma bayan wannan sai bismillahir rahmanir rahim yace alif lam ra wa inna sumi al huruf al muqatta'a wa inna yake cewa Allahu a'lamu bi muradihi lidhalik tilka ayatul kitab wancan sune ayoyin littafi na'am ina maskula da abuwan yace alif lam ra wanda muka ce sune al-huruf al-muqatta'a Allahu a'lamu bi muradihi bi dalik yace tilka ayatul kitab wa innan wa in chan ayatu lillahi ne al-hakim mai hikima akana linasi ajaban shin ya kasance abin mamaki ga mutane an awhayna ila rajulin minhum cewa mun yi wahayi ya zuwa ga mutum daga cikinsu su mutane shin wannan ya zama abin mamaki ne a gurinsu an anzirin nasa cewa ka yi wa mutane gargaɗi wa bashirin ladina amanu ka yi bushara ga wa'anda suka yi imani anna lahum qadama sidqin inda rabbihim cewa lalle su suna da abin da suka gabatar na gaskiya a gurin ubangijinsu qalil kafiruna kafirai suka ce inna hadha la sahirun mubin lalle wannan mai sihiri ne bayyananne. Tujiya kamar yadda yan waza su tunawa muna karshen suratul tauba kamar yadda malai karanta mana aya ta karshe. Aya da take dabda ta karshe ita ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Wannan mun karanta ta mun yi bayanin abin da ta kunsa na cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa mutane fadla da ni'ima ta musamman sai da ya zaɓi aiko manzonsa sallallahu alaihi wa sallama daga cikinsu, wanda mun faɗi wata kira'a cewa Allah ya zaɓi ya aiko wannan manzo daga cikin mafificansu, ya fito daga cikin managarciyar ƙabila, managarcin family sallallahu alaihi wa sallama. Sannan ayar sai bayani akan wasu daga cikin sifofin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, cewa duk abin da yake saka mutane cikin wahala da takura da tsanani wannan abin yana da nauyi ga annabi sallallahu alaihi wa sallama. Sannan annabi mai kwaɗan alkhairi ne wa muminai kazalika mai tausayi ne sannan mai rahama ne. Tujiya mun yi ishara akan sifar da aka wuce karshe cewa bil mu'minina raufur rahim, mai tausayi ne mai rahama ne ga muminai, wanda muka ce annabi sallallahu alaihi wa sallama babu shakka sifa ta tausayi da sifa ta rahama suna daga cikin manya-manyan sifofinsa. Kuma muka ce ita wannan sifa ta ce ta tausayi da ta rahama ba sifa ce da take banta kawai kadai ga mumine ba, wani kana nan Allah ya ce bil mu'minina raufur rahim, bal wasu nassoshi sun tabbatar da umumiyyar rahmasa sallallahu alaihi wa sallama ga talikai ga bade, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah bai aiko annabi ba kwace ya zama rahama ga duniya baki daya ga kowa da kowa. Sannan mun faɗi cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce innama ana rahmatun muhda, cewa ni ne rahama wanda Allah ya bayar. Saboda gaba ɗaya al'amarin manzo sallallahu alaihi wa sallama tausayi ne, jinƙayi ne, rahama ne. Imam Muslim ya rawaito hadisi annabi ya ce ana nabiyyur rahma, ana nabiyyur rahma, shi ni ne annabin jinƙai, annabin tausayi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Mun faɗi cewa kuma wannan sifa ta annabi sallallahu alaihi wa sallam ta tausayi da sauran sifofin da ya sifanta da su, sifofin ne da ya zama wajibi ga mutanen da suka yi imani da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da su kwaikwaye shi a cikinsu, su yi koyi da shi a cikin waɗannan sifofin. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakara Allah katira. Saboda duk mutumin da ya yi imani da Allah tabaraka wa ta'ala kazalika imani da ran lahira ya yi zikirin Allah zikiri mai yawa, ku tabbas yana da kyakkyawan koyi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Don haka muka ce ya zama wajibi mutane su kwaikwayi dukkan wani abu da aka ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana aikata shi ko ya sifanta da shi. Akwai mazahir da namazi wa'inda za su nuna ma musulmi wasu suwar na rahaman annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da tausayinsa da jinƙayinsa. Ga misali, hadisi ya tabbata annabi alaihi salatu wa salam yana nuna ƙa'ida ta tausayi ga bayi bayi waɗanda mutane suka mallaka, maza ne ko mata ne ko su ko masu waye. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce, faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul wa yulbisuhu mimma yalbis wala tukallifuhum ma la wala tukallifuhum ma yaghlibuhum fa in kallaftumuhum ma yaghlibuhum fa'inuhum. Yace faman kana akhuhu tahta yadi, duk wanda dan uwansa ya kasance a karkashin ikonsa. Akwai wani mutum sai zama yana karkashinka, Allah ya kaddara shi bawa ne a karkashinka, to sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce falyut'imhu mimma ya'kul, to idan zai bashi abinci ya ce da shi ga irin abin da shi yake ci. Kaga wannan tawfini rahmani, abin da kake ci sai ka basu irin wannan abincin. Sannan ya ce wayulbisuhu mimma yalbas, wayulbisuhu mimma yalbas, sannan kuma ya mashi sutura irin suturar da yake makansa. In za ka duka yaji ka duka mishi mai kyau irin wanda kai ma kana sa shi ko shi kake sawa. Ya ce wala tukallifuhum ma yaghlibuhum, kada ku kallafa musu aiki irin wanda zai rinjaye su. Ku sa musu aiki ku ce su dauko kaza ko ku tabbatar da sun yi kaza irin aikin da da gani ba su iya shi. Ya ce fa in kallaftumuhum ma yaghlibuhum, idan ku kallafa musu irin aikin da yake rinjayen zai yi da wahala a kansu, kun dora musu wannan aiki a matsayinsu na bayinku, sai ce fa'inuhum, to ku taimaka musu, ku sa hannu kuma a aikin da ku. Wannan namuzaj ne mai kyau wanda yake gwada tausayin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. In ba haka ba, mutumin da yake bawa a wurin sayyid nashi, ba ka cewa yana da haƙƙin kaza, yana da haƙƙin kaza, yana da haƙƙin kaza, irin na shi shugaban, ko ba haka ba. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ba shi abin da kake ci, ka ba shi sura irin wanda kake sawa, sannan kaka kallafa mishi aikin da ba ya iyawa saboda jinkai da tausayi. In ma ka ce wani aiki mai wahala, Annabi ya ce to ka sama mishi saboda ya samu sassafci. Ya zo cikin wani hadisi sahihi cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar da aka sani ya kwadaitar, ya sunnantar da cewa a yi asawaki. Asawaki wannan cewa sunna ce mai muhimmanci. To amma Annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda shafaka ga al'ummarsa, duk muhimmancin da ke cikin asawaki sai ce laula an ashuqqa ala ummati lamartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Shi in ba don kada in tsananta ma al'ummata ba, da lalle na umarci su cewa lalle sai sun asawaki a wurin kowace sallah, ko inda kulli wudu a wurin kowace alwala. To amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya sai tsananta ma al'ummashi, sai ya faɗi muhimmancin asawakin, amma bai ce lalle lalle kowace alwala ko kowace sallah sai an yi asawaki ba, kaɗai domin kada ya bi. Na'am, kada ya tsananta. Laula ana shuka ala ummati la amartu bis siwaki inda kulli wudu ko inda kulli sala. Maiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo a riwaya tabbatacciya cewa ya taɓa jan sallar isha, wato ba wai in ce ya jagoranci mutane sallar, ma'ana ya tura lokacinta ya tafi har cikin dare sosai bai fito aka yi sallah ba, sabai suna ta jira har wasu suka yi bacci. A wata riwaya an ji sai da Umar ya yi masa tambayi radiyallahu anhu cewa mutane ga suna a masallaci suna jira a yi sallah, wasu su yi bacci, dare ya tafi ala kulli hal. Manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zo yi wa mutane sallah, bayan ya yi sallah sai ya ga mutanen cewa innahu la waqatuha laula an ashuqqa ala ummati, ce wannan lokaci da kuka na sallaci sallar isha a kai ta can cikin dare dare sosai haka yace wannan shine lokacin da wanda yafi dacewa kuma yafi falala yace amma laula ana shi kawala ummati in ba zan kada tsana ta malumma ba wato bi ma'ana in ba zan kada tsana ta malumma ba da kullun wannan lokacin za a yi sallar isha amma ba ya sai takura malumma sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk abin da ya zama cewa tsanani ne takurawa ne ga al'umma annabi ba ya yin sa sallallahu alaihi wa alihi wasallam mutane suna da masaniyan cewa a rusa cewa su da dama manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ke kabarta sallah ya jagoranci sallah wa mutane ya shiga sallar yana da azumar zai yi dogon karatu zai ja karatu mai dan tsawo da wannan niyya ya shiga sallah shi amma yana cikin karatu sai ya ji kukan yawo mata suna zuwa masallaci a lokacin kusan ki to sai ya ji kukan yawo to sai tuna da cewa yaron na akwai damuwa ta dishi sannan uwar da take dauke da shi ita ma tana cikin damuwa yaro ba zai kuka banza ba uwa ita ma tana sausayin ɗanta in ta ji yaro na kuka ita ma hankalinta zai ne zai dauka ya ce sai ya canja wannan niyyar tashi ta dogo karatu sai ta kai ta karatu a gama sallan domin ita uwar ta je ta kula da yaronta wanda duka wani ne na shafaka da tausayawa dabbobi ma rahama manzo sallallahu alaihi wa sallam ta shafe su hadisi ya tabbata cewa ya taba wucewa a wani wuri sallallahu alaihi wa sallam ya ga wasu sun daure wani tsuntsu sun aje shi a wani wuri sun koma gefe suna koyon halbi a wannan tsuntsun kuma shi shi target manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar tsawa mai tsanani game da wannan shi ba aji tsuntsu mai rai aka rike sa mai target ana halbin sa duka wannan suwar ne na wato shafaka da rahama da ra'afa ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama da muka ce lalle wajibi ne ga mutane a matsayin na musulmi su kwaikwayi irin wannan rahama ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama a mu'amalar su da yan uwansu a kasuwa ko a wurin aiki a cikin gwamnati da makarantu da duk da yadda ake mu'amala da mutane kazalika mutum ya mu'amalanci mutane irin wannan mu'amala a yadda yake jagoranta wannan wurin sunansa masallaci ko a gidansa kuma a ina ne ala kulli hali mutum ya sifanta da sauki ya sifanta da tausayi da shafaka da ra'afa ga bayin Allah wannan umuman haka ya kamata mutane su zama muka ce wa khasatan cikin wata mai alhurma irin wannan wata ramadan da bai kamata a ce mutane su canja wannan matsayi su dauki wani matsayi aka san haka ba Allah yake yi na'am ha ai ha gaskiya bai dace ba yace wai abin da sar harbi ko koyon harbi wannan yana gwada kenan bai kamata a saka abu mai rai a kwaikwayi harbi ko aida ta harbi da shi wani cikin bai dace ba bai dace ba ko sojoji ne bai kamata su aji musu rusu da harbi shi ba an ce wasu sojoji suka yi haka ko to aji akwai a harbe ta ko ban su wannan duka kwa kwa rai ne gaskiya wanda bai dace ba Allah ke yi to bayan wannan sifofi da ya faɗi na manzo sallallahu alaihi wasallama azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minin ra'ufur rahim sai ce fa'in tawallau idan suka bijiri da mutane suka bijiri gabarin imani gabarin gazganta abinda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da shi yace fa qultu sai ka ce hasbi Allahu Allah ya ishe ni la ilaha illa hu babu in bauta da gaskiya sai shi alaihi tawakkaltu gare shi kadai na dogara hasbi Allahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu, Allah ya ishe da shi, wato shi ne wanda yake bashi da ba abokin, wato ce ba abin bauta da gaskiya sai shi. Allah da yake babu abin bauta da gaskiya a bisa cancanta sai shi, to shi ya ishe. Saboda haka ko ku kun bidire wannan ku ka sani. Sana alaihi tawakkaltu, gare shi kadai na dogara. Wannan ibara malamai suka ce suna tana gwada wato hasari tawakkalin Allah tabaraka wa ta'ala, wato tawakkalin kai manzo sallallahu alaihi wasallama, da duk wanda suke koyi da shi suna hasari nasu, yana hasari tawakkalin su ga Allah kadai subhanahu wa ta'ala. A cikin cewa alaihi tawakkaltu, Ahmad zai ce tawakkaltu alaihi, sai ce alaihi tawakkaltu. Qaddamat da jar wa majrur, a cikin wannan jumla yana fa'idantar da al-hasr wal qasr. Ina fatan gani. To haka shi yasa tawakkali wata irin ibada ce daga cikin ibadodi waɗanda ba a sarrafa su ga kowa sai ga Allah. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minuna, wa nuri wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkiluna. Wato falyatawakkalul mu'minuna 'ala Allahi, ko falyatawakkalul mutawakkiluna 'ala Allah. Amma sai aka gabatar da wa 'ala Allahi, don nuna tawakkali ba a yin shi ga kowa sai ga wa, sai ga Allah tabaraka wa ta'ala. Ina fatan gani. Wa huwa rabbul arshi al'azim, shi Allah tabaraka wa ta'ala wanda babu abin bauta da gaskiya sai shi, wanda kuma gare shi ne kadai na dogara, gare shi kadai ne tawakkali. To shi ne ubangijin al'arshi mai girma. Al'arshi da ake faɗa wannan halittar babban gaske, to Allah shi ne ubangijin shi. Wa huwa rabbul arshi al'azim, ina fatan gani. Saboda kamar malamai suka ce al'azim sifa ne ga al'arshi, a nan wurin ba wai sifa ne ga Allah ba, domin da al'azim an ambace shi ne a matsayin sifa ga Allah, da zai ce wa huwa rabbul arshi al'azim, amma sai ce wa huwa rabbul arshi al'azim. Don haka al'arshi shi ne ake sifanta shi da girma. Babu shakka al'arshi abu ne mai girman gaske. Ya tabbata a riwayar Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu, yana bayani akan al-kursi, wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata cikin ayatul kursi cewa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda, kursiyin Allah tabaraka wa ta'ala ya yalwanci fadi ko girman sammai da kasai, duk girman sammai da kasai, to kursiyin ya fi su girma, ya fi su fadi. Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu yake cewa yadda zaka sawara girman kursiyi, ka kwatanta shi da girman sammai da kasai, kace kamar ka samu wani tabak ne, kamar ka samu wani tire haka, kun gani tire? Yawa. Yace kamar ka samu tire ne sai ka samu wasu darahim, kamar mu ce kwandala gari mu anan ko, kamar ka samu kwandala guda bakwai ko kwandala guda goma sha hudu sai ka watsa cikin tire. Yace to haka girman kursi yake, idan ka kwatanta shi da sammai guda bakwai da kasai guda bakwai. Wato wannan darahim ko kwandala da zaka kaddara shi ne ko wace sama guda ɗaya, sannan shi ne ko wace ƙasa guda ɗaya. Yanzu kana da tire mai faɗi, muka ce ka samu kwandala guda goma sha hudu ka watsa ciki, me za su tare ne? Na'am, ko alama dai ba za su cika tiren ba, ko za su cika shi ne? To kursi haka ya girman sa yake, ka kwatanta shi da sammai da kasai, kaga ke nan kursi yana da girman gaske. To sai ke ce shi kuma kursiyin nan da yake da irin wannan girma, in ka kwatanta shi da sammai da kasai, to shi kuma idan ka ɗauke shi ka kwatanta girmansa da al'arshi, yace misalinsa, yace kamar ka ɗauki sarƙa ne, irin wannan sarƙa da zaka kaddara mace za ta tsara ta ami a wuyanta, yace sai ka fita daji ka samu hekta guda ko ta wato farfajiya gona ka kada sarƙa ce.
irin hilin da sarkan za ta dantare a gona, ita to shine girman kursiyi dangane da ni al'arshi. To shi yasa malamai suke cewa lillahi fi khalqihi shuhud, wannan halittun na Ubangiji suna da girman gaske sama da yadda kake saurawa gaskiya. To shi yasa ya ce huwa rabbul arshil azim, kun gane ko? Shi yasa wani kuma ce zul arshil majid fa'alu lima yurid, al'arshi al-majid ne. To wannan shi ne, to wannan halittu da suke da duk girma irin wannan, to shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala shi ne Ubangijinsu, shi ya halice su, shi ya samar da su, shi yake kula da lamarinsu. To idan su halittu suna da girma, ya kake saurara girman wanda ya samar da su? To kun ga wannan abu ne wanda ya kamata idan mutum ya kalle shi, to kullum sai ya rika tunanin girman Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ya samu dace. Al-Imam Abu Dawud ya rawaito hadisi a cikin as-sunan nashi, Maiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce, man qala idha asbaha wa idha amsa hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim sab'a marratin kafatahu mimma ahamma. Yace man qala idha asbaha wa idha amsa, dukkan mutumin da yace a lokacin da ya wayi gari, wa idha amsa kuma a lokacin da ya yammaci, yace hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim, ya karanta wannan addu'a ko wannan zikiri sab'a marratin, so bakwai. Idan maka saka ta cikin azkaru dinka na sabah da kuma masa, idha asbaha wa idha amsa, da safe ka karanta, da yamma ka karanta, so bakwai. Kito ba wanda zai haka, face ka fatahu mimma ahamma, kun gane ko? Wato ita wannan wayannan kalmomin sun ishe shi da zai fada da safe da yamma, abinda ya faɗi da safe da abinda ya faɗi da yamma, to za su ishe shi su biyu, mimma ahamma, da duk abinda ya dame shi, duk abinda ya dame ka, to ka saka wannan gaba Allah tabaraka wa ta'ala zai yayi maka. Shi yasa wannan zikiri ne mai muhimmanci gaskiya, addu'a ce mai kyau wanda ya kamata ya uwa kamar yadda ce su saka ta cikin azkar din da suke yi sabahan wa masa'a. Wannan shine wallahu ta'ala a'lam. Wannan shi kawo mu karshen suratul tauba, surar take daidai ta ita ce suratul yunus. Suratul yunus ita ce sura ta 10 a tartib na as-sura al-qur'aniyya daga fatiha ya zuwa nan, ita ce sura ta 10. Sannan malamai suka ce suratul yunus makkiya ce, sai wasu adadi na ayoyinta kaɗan, ayoyi biyu ko abin da ya kama da haka, amma dai umuman ita surar tana daga cikin as-surar makkiya. An kira ta da suna suratul yunus saboda ta kunshi wani abu da ya shafi labarin annabi Yunus alayhi salatu wassalam, musamman fadan Allah tabaraka wa ta'ala, falawla kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha illa qauma yunus lamma amanu kashafna anhum adhab al-khizyi fil hayati ad-dunya wa mata'nahum ila hin, cewa da ma kace akwai ta al-qarya da ta yi imani, imanin su ya amfane su in ba mutanen annabi Yunus ba. Su mutanen annabi Yunus a lokacin da suka yi imani, su sai muka yayi musu azaba ta walakanci a nan duniya, abin da ya kamata ya shafe su na azaba duk sai Allah yayi musu, yace kuma sai muka juyar da su dadi har zuwa wani lokaci. To wannan shine kace sirrin cema suratul yunus. adadin ayoyinsa kuwa malamai suka ce 109 aya 109 take da su ita wannan sura mai albarka. Amma muhimmin abinda take dauke da shi ko take koyarwa mawdu'in take nan, malamai suka ce ita suratul Yunus kaman sauran surorin makkiya ne ko kace sauran surorin makka kamar sauran surorin da suka sauka a makka ne ga manzo sallallahu alaihi wasallama. Ita babban abin da suke kanta su shi ne tabbatar da usulul aqida, ka'idodi da asulla na aqida shine suratul Yunus ta sa gaba ganin ta tabbatar da su wanda suka kunshi imani da Allah tabaraka wa ta'ala, samuwansa a matsayin Ubangiji wanda shike shine rabbu kulli shay, sannan kuma shine cancanta abota masa wahdahu la sharika lahu, da kuma imani da littafan Allah wanda ya saukar ga annabawansa, da imani da manzannin Allah. Surar ta yi tsokaci akan wannan, kazalika ta yi tsokaci da kokarin tabbatar da kokaci samar da imani da tashin kiyama, cewa lallai mutane idan suka mutu fa za a ta da su. Surar ta tabbatar da misalai da bayanai da suke tabbatar da wannan matsala, ta cewa in mutane suka mutu fa za su tashi, ba ma kadai za su tashi ba, in sun tashi ma kuma za a yi musu sakamako. Yawwa, domin ka yi imani da cewa za a tashi daban, kuma ka yi imani da cewa za a tashi, ya tashi kuma akwai sakamako shi ma daban ne. Sannan malamai suka ce sura ta yi tarkizi sosan gaske, ta mai da hankali kwarai wajen jan hankalin mutane da imani da Alkur'ani mai girma, bi wajhin khas, Qur'ani da ake magana a kan shi. To surar ta ja hankalin mutane kwarai wajen yin imani da shi, yani bi sura khasa. Bayan mun ce ta ja hankali a kan imani da littafan Allah umuman, to kuma ta ja hankali a kan imani da Alkur'ani khususan. Ina fata an gane. To wannan shi ne kamar dai abinda surar take tsokaci a kan shi ko take tattaunawa a kan shi, kamar yadda malamai suka faɗa, kamar yadda wannan shi ne mawdu'in da dama daga cikin surori na Makka. To bayan bismillahir rahmanir rahim, Allah tabaraka wa ta'ala ya buɗe surar da wasu harfu guda uku, alifun da lamun da ra, alif lam ra. Wannan kamar da muka sha faɗa akan karanta su wato da sunansu. Wannan shine hikima ko ma'anar kiran su da al-huruful muqatta'a. Ce musu al-huruful muqatta'a jama'a, muka ce yana nufin ka karanta su da kowane harafi da sunansa, wato ba da shakal ba. Harufa da suke zakuwa cikin karatun larabci a cikin Al-Qur'ani ko kaza, ai akan karanta su ne da ashkal nasu ko? Yawwa, harafi kakan dube shi shin fataha gare shi ko kasra, ko kuma dhamma gare shi ko sukuni ko kaza ko? Yawwa, to ta wannan hanya ne za ka karanta shi. In ka ga alifun to za ka kalle shi, in fataha ne ka ce a, sai ka duba mai a gaba ka haɗe ko? In kasra gare shi sai ka ce i ko? Ka duba mai a gaba don ka tada kalmar. In dhamma ne ka ce u haka za. To su al-hurufu al-muqatta'a ba a karanta su ta wannan sura, amma karanta su ake da sunansu. Saboda ka in kaga alif a ka rubuta cikin al-hurufu al-muqatta'a, ba za ka karanta shi a ko i ko u ba, a'a kawai sai ka ce alif, sunansa kenan. In kaga lam ba za ka duba yoyi karanta shi da la ko li ko lu ba, a'a sai ka ce lam, lam sunansa kenan, ka za ka karanta shi. In kaga ra kamar da yake a nan, ba za ka karanta ta hanyar duba cewa fata gari ta in ce ra ko kasara gari ta in ce ri ko dhamma gari ta in ce rula, kawai za ka karanta ta ne da sunan ka ce ra, shikenan alif lam ra. Kun gane? duk duk inda ka gansu haka ake karanta wannan shine shine hikima ko sirrin ce musu al-huruful muqatta'a ko wani aka karanta su yanke ga dan uwansa da sunansa ba ta hanyar karanta su da lura da wasulun su ko ashkal nasu ba to su wannan al-huruful muqatta'a ya fi shahara gurin malamai cewa Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai san abin da yake nufi da su suna wani aka ne suka ce saboda tabbaci hakika ba a samu wata riwaya sahihiya daga mai shi sallallahu alaihi wa sallam da ya fassara su ba ya fassara su ce suna nufin kafa ba a samu wannan ba kun gani duk abin da ake samu daga maganganun wasu malamai a ce alifun yana nufin kaza lamun yana nufin kaza mimu yana nufin kaza ƙuramun yana nufin kaza wa hakaza wannan duka dai wasu abubuwa ne da wasu malamai ne suka shiga wajen kutsawa ga faɗin abin da suke hasashe ga wannan amma dai riwaya daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sahihiya ba ta fassara su ba gayar abin da ake faɗi game da su wanda yake da ma'ana wanda har yanzu malamai suka ce ba a faɗi abin da ya fi shi ma'ana ba shine cewa wa'annan al-furuful muqatta'a ana hasashen cewa Allah yakan kawo su ne a farko wasu surori domin ya yi wa masu musun alkur'ani a tahajji ya yi musu kalubale kun gani su alhuruful muqatta'a din nan harufa ne na larabci a lokacin da aka saukar da alkur'ani an saukar da shi ne a makka da madina wanda mutane suke wurin kunga larabawa ne mutane ne masu wato fasaha wajen magana bal fasaha a wannan lokaci ita ce abin kuri ita ce abin alfahari to yau yau mutanen nan sai suka ce ba su da alkurani ba kuma suka ce alkurani ba annabi ne yi shi alkurani wai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya rubuta shi shi kike shi to kamar Allah ya ne musu kalubale ne idan alkuranin nan kun ce annabi ne yi shi shi ya kike shi to ku larabawa ne ko kuna da fasaha kuna da balaga kuna da hikimar magana kuma alkur'anin nan da harshen larabci ya sauka da harufan larabci irin wannan harufa alif lam ra ko alif ba ta har zuwa ƙarshe da su ne qur'ani ya sauka su ne naku su ko ka iya to kalubalen ku ku yi amfani da irin wannan harufa alif lam ra sai ku zo da irin alkur'ani mana ko gani ba wannan harufa alif lam ra ko alif lam mim ko sad ko kaf ha ya ain hurufu ne na larabci kuma irin su ne aka tattara aka yi alqur'ani to inda wani ne yi shi kamar da kuke dawa to kuma yanzu ba za ku yi amfani da wannan harufa sai kuma ku irin shi ba kun gani to ne shine challenge ne shine kalubale shine tahaddi za ka yi gane haka malamai suka ce saboda duk inda ka ga Allah tabaraka wa ta'ala ya buɗe wata sura da al-huruful muqatta'a to ko a kusa ko a ko ka ce dab bayan an bata huruful muqatta'a ne ko da ka dai tafiya kaɗan za ka ga magana akan alkur'ani ka haka su duk wata aya a ce ko duk wata sura da ka san ta buɗe da al-huruful muqatta'a muka ce ko dab ko da ka dan je kaɗan za ka ga akwai magana akan bi القرآن يزن يشي ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس أجمع إلى آخره تلك آيات الفيك الكتاب الحكيم تو دو سورة لذا كانت سورة سفارة دوانا كراجع أوتا تشكين كاكا جاء انك شي ياسين سيكا شي لي والقرآن الحكيم طاحا ما أنزلنا عليك القرآن لتشفى ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه kun gani qaf wal qur'ani ha to haka da sawat wal qur'ani da zikr to haka dai abubuwan suke wannan yana daga cikin abubuwan da Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ya fayyace su so san da suke cikin rubuce-rubucen shi abu ne mai ma'anar gaske kamar da malamai suke ambata saboda ka bayan Allah ya ambaci wannan sai ce tilka ayatul kitab wa'ancan su ne ayoyin littafi al-hakim mai hikima tilka malamai suka ce ishara ce ga abin da yake nesa tilka wa'ancan ayatul kitab ayu litafi ni alhakima hikima wato ayini na alqur'ani mai hikima an ce an yi ishara ya zuwa ga ayoyin alqur'ani da lafazin da yake ishara da abin da yake nisa saboda girmama alqur'ani wato amma da ya ce alif lam ra hadhihi ayatul kitab alhakim sai ce tilka wannan muka ce ta'ziman lil kitab illa kulli alqur'ani alhakim kun gani kamar da suratul baqara ma haka dai yace alif lam sace zalikal kitabu bai ce hadhal kitabu ba zalika wancan kenan alqur'ani ba ne sai yake ko ne sai yake yawa amma dai yace alif lam hadhal kitabu la rayba fi sace zalikal kitabu la rayba fi wannan aka ce saboda girmamawa ne ga littafin Allah tabaraka wa ta'ala kun gani to sai ce akana lillahi ajaban ya kasance abin mamaki ne a wurin mutane an auhaina ila rajulin minhum cewa mun yi wahayi zuwa ga wani mutum daga cikin su an anzirin nasa cewa kai mutane gargadi wa bashirin ladina amanu kuma kai bushara wa wa'anda suka yi imani anna lahum qadama sidqin cewa suna da abin da suka gabatar na gaskiya a inda rabbihim a wurin ubangijin su har zuwa ƙarshen aya ibn jarir al-tabari rahimahullah yake cewa wannan nasi ya sauka ne wato yana ambatan sababin nuzul nashi cewa lokacin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya sauka masa da abin da ya sauka masa na wahayi ya gabatar da kuma da'awansa wa mutanen makka to su kafiran quraishawa da wauta irin tasu sai suka rika mamaki suna magana wa junansu suna cewa wai Allahu a'azzamu min an yakuna rasuluhu bashara amma wajada Allahu man yursiluhu illa yatima abi talib Allahu a'azzamu min an yakuna rasuluhu bashara wai girman Allah ya wuce a ce manzansa mutum ne wanda zai tuwa matsayin manzo ya zan mutum ne wannan Allah ya wuce haka suka ce amma wajada Allahu man yursiluhu yanzu Allah bai samu duk wanda zai aikowa ba illa yatima abi talib sai marayin gidan Abu Talib cewa da wa Annabi sallallahu alaihi wasallam in ma mutum kenan Allah zai aikowa ya rasa wanda zai aikowa sai marayin gidan Abu Talib Allahu akbar to sai Allah tabaraka wa ta'ala ce akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum shi yanzu ya zama abin babaki wa mutane cewa mu yi wahayi zuwa ga wani mutum daga cikin su an anzirin nasa kawai mutane gargadi wa bashirin ladina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim wannan da shine sababin nuzul na wannan aya kamar da ibn jarir at-tabari rahimahullah ya ambata da sauran malaman tafsiri to ga alama lokacin da aka haddadi ya kare to aka dole mu hakura idan muka dawo sai mu dan duba abin da yake cikin wannan aya ta biyu sai mu ci gaba kuma mu dora gurgudu abin da Allah ya kaddara in Allah ya yi mu da kaiwa muna fatan da abin da muka faɗi saka sawaba Allah ya amfani mu da shi ba mu ladansa wanda muka kuskure kuma Allah ya shafe mana ya gafarta mana ya shafe shi daga cikin zukatan yan uwa wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh